بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم ثبت جناني واجعل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم واظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اشي غبا da karatunmu na nukhbatul fikr muna magana akan inda al-hafiz bayan yayin magana akan الحديث الصحيح يمغنى عن الحديث الحسن يمغنى عن الجحية تكان البخاري ده مسلم ده وننسى واندي يكي معلمة علمي بحاكا ننكوز قدمت ده بخاري او وننسى با سيدا سبو ده واتن شنطا دي يسا مكانسا وجن بتد ده تاتي وإنن حديثا دي يسا مدسو تكي اللي تاسنسا سكا قدمت ده شيء اكن وننسى sannan yi maganar cewa koda ya zama cewa Bukhari ba a nufin didda ya fi kowanne littafi ba ya nufin cewa kowanne hadisi kwaya ɗaya a cikin Bukhari ya fi kowanne a cikin sauran littafin sannan sai Al-Hafiz yake maganar cewa idan an jama'a ma kalman cewa hadisun hasanun sahihun to yana nufin kodai ya zama akwai abin da aka cire tsakanin hasan din da sahih ko dai ya zama an cire au wanda suke ifadan taraddud ko dai ya zama an cire wawun wanda suke ifadan mutlaqin jam'i ko dai ya zama wato in an cire au ne kamar da aka faɗa cewa malamai suna malamin da mujtahidin da yake yace hadisun hasanun au sahihun din kenan yana nufin cewa bai isa zuwa ga ɗayan biyu ba dan haka hadisin da aka yi wannan yana ƙasa da hadisin da aka ce masa kawai sahihi saboda an yi jazmu an sakankance cewa sahihi ne amma wancan kuma ana ganin ko dai sahihi ne ko hasan wanda kuma aka ce masa sahihun amma ya zama wawun aka cire hasanun wa sahihun kenan to ya fi hadisin da aka ce masa sahihi saboda hadisin da ya zo sahihi da wanda ya zo sahihi sai aka ƙara samun wani hasani ne ya zo ya karfafi ɗaya daga cikin waɗannan sahihan guda biyu to zai zama wannan ya ƙara ɗaukaka shi hadisi ne sahihi kuma hasani ne ya ƙarfafo saboda kasratut tumuk to kaga ya fi wanda aka ce masa sahihi ne kawai to mai wa illa fa bi itibari isnadain kuma wannan mun sani yawanci islahin imamu Tirmidhi ne duk da malamai sun yi masa itirazi akan cewa ta'rifin imamu Tirmidhi da yayi na hadisi hasan kaman zai karo da a ce hasanun sahihun sai malamai suka ba da amsar cewa imamu Tirmidhi yayi ta'rifin hasani ne hasani khas keɓance ya keɓance shi ne kawai ba wanda yake hasani wanda yake kaman mun yi maganar nan a ɗaya daga cikin karatuttuka ba hasani ne wanda yake tarifin da malamai gabaɗaya suka tafi akai ba sai al-Hafiz ya shiga mana da karatu yake cewa wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun kani a cikin hadisi ko a isnadi na rawihi ma wata rawi wanda yake sahihi da rawi wanda yake hasani to maqbulatun me ma'anan kani shine ruwat rawaito hadisi sai a sami wani rawi wanda yake martabansa yana martaban sahihi ne sai ya ƙara a cikin wajen hadisin da wa'incan suka rawaito to ƙarin nan in dai ba yayi karo da shi bane wanda ba zai yi wasu tafi duka ba sai a ce ziyadatu siqa ne ziyadatu siqa kuma malamai sun tafi akan cewa maqbuliya ce za a karba a matsayin wani hadisi ne mustaqilli daban ƙari akan wancan ko shi wanda yake markaban hadisin sa hasani ne kaman wanda yake sifanta shi da saduq da wanin sa to hadisin sa shi ma za a karba zai zama ko da ya saba ma waɗanda suke fiqani idan ya zama cewa zai yiwu a hada hadisan ba cin karo tsakani shine Al-Hafiz yake cewa malam taqa munafiyatan liman huwa awthaqu matukan wannan ƙarin bai zo ya kore ya zo ya saba saba wanda ba zai yiwu a hada ba da wanda ya fi shi inganci to misali mutum ne rawi ne guda biyu ɗaya dukan su ingantace ingantattu ɗaya sun rawaito hadisai iri ɗaya to ɗayan da bai kai ɗayan inganci ba ko sika sai ya zama ya kawo ruwayan da babu ita ko ƙari da ya zama babu a ɗayan ruwayan to idan ya zama ƙari ne kawai wanda yake za su ba matsala tsakanin ƙarin da rashin ƙari na wancan to shikenan amma in ya zama akwai damuwa to za a kalla za a yi tarjihi akwai kuma abubuwan da insha Allah za mu magana yanzu akan abubuwa hanyoyin da ake yin tarjihi da to wasu kuma suka ce a cikin malaman hadisi suka ce in dai rawi yayi ƙari ko ta saba ma tunda nan Alhaji ya ce mana malam taqa ghayru malam taqa munafiyatan liman huwa awsaqu matukan bata kasance mai korewa mai ga wanda ya fi shi tabbata ba to wasu suka ce ko ta kore ko bata kore ba za a karba to amma wannan magana gaskiya ba abin sallamawa bane saboda mene in ba mu manta ba a cikin sharuddan hadisi sahihi akwai a cikin sharuddan nan wanda suke sharudda guda biyu wanda suke sai an rasa su wato rashin samun sharudda biyu na rashin samun abu na rashin samun shuzuz da illa to kuma menene ake fassara shuzuz da shi shine riwayatu thiqatin ko riwayan thiqa almunafiya liman huwa awthaqu minhu riwayan thiqa wacce take sabani ga wanda yafi shi tantanta wanda yafi shi kasancewar shi thiqa to indai aka ce za a karbi ziyadatu thiqa koda ta kasance munafiya ko mukhalifa li riwayati man huwa awthaqu minhu to kaga wannan an taba wancan sharuddan kenan to kaga wannan maganan ba za ta zama abin karba ba dan haka dole in dai za ka karbi ana karban ziyada amma ya zama ya kasance bata saba ma wanda yafi yafi wannan inganci ba kuma wannan ga gaskiya kuma shi abinda aka dauko aka samu daga wajen manyan malaman hadisi su sayyidina Abdurrahman ibn Mahdi Yahya al-Qattan sayyidina Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini da sayyidina Imam al-Bukhari da sauran manyan malaman hadisi al-Hadith ibn Hajar yake cewa fa in khulifa farajihul mahfuz idan aka sami sabani tsakanin riwayoyin mutane biyu wanda yake dukkan su sifani to farajihu idan sabanin nan ba zai yiwu a hada ba fanko abinda za a yi hadawa za a yi idan ba zai yiwu a hada ba to sai a zo a yi tarjihi idan za a yi tarjihi to tarjihin nan ar-rajihu shine al-mahfuz sunan shi islahi da ake kiransa shine al-mahfuz wanda yake kuma al-marjuh shine shaz wa muqabiluhu shaz wanda yake marjuhi ba wanda aka rinjayar shine shaz me yasa aka rinjayar da ko menene yake sa ake rinjayar da ɗaya daga cikin hadisai a bar ɗaya lokacin da ya zama sun yi karo dukan su kuma daga wajen siqa ne ɗaya daga ciki shine mazidul bab in ya zama wannan rawun ya fi ɗayan hadda ko ya fi ɗayan kamar misalin da aka taɓa bayarwa akan Imam Malik a matsayin sunan almajiran Imam Zuhri Muhammad ibn Shahab idan ya zama wani ya zo ya saba wa Imam Malik Imam Malik amirul mu'minina ne in ana maganan hadda to nasu na musamman ne in ana maganan tabbata ne a wajen malamin shi Imam Zuhri yana tabbata wajen Imam Zuhri to haka to in wani ya zai saba ma Imam Malik shi mai kai wancan tabbata bai kai shi zama wajen Imam Zuhri ba bai kai shi mulazamantan Imam Zuhri ba ko bai kai Imam Malik din hadda ba to za a rinjayar da magana Imam Malik a aje wancan farajuhu al-mahfuz wa muqabiluhu ash-shadh ko kuma kasratu turuq dai daga cikin hanyoyin da ake rinjayar da hadisi a ban ɗayan shine kasratu turuq wato hanyoyi da yawa misali har yanzu duka almajiran imamu Zuhri misali ko almajiran imamu Malik sun rawaito daga imamu Malik imamu Shafi'i ga abin da ya rawaito daga imamu Malik yayi daidai da abin da imamu Layth ibn Sa'd ya rawaito daga imamu Malik Dika almajiran Imam Ali sai rawato sai a samu mutum daya wanda bai kai sauran almajiran na farko ma tabbata a wajen Imam Malik ba kila bai kai su hadda ba ko ma me ya kai su to amma yawan su kasratu turuk hanyar da yazo da yawa yana cikin hanyoyin da ake bi wajen tarjihi rajaha daya daga cikin hadisi akan dayan wa ma adhafi فراجه المعروف ومقابله المنكر idan ya zama wanda mu yi magana akan dukkan su fiqat ne wa marwaitan watan suna da inganci a cikin ruwayan su sai dai daya yafi daya inganci ne to shazin za a aje shi ba dan wanda ya rawaitar da shi wai ba'ifi ne ko wani abu a'a sai dan yayi karo da wanda yafi shi tabbata a hadda ko kuma yayi kano da wa'inda sun fi shi yawa yawan su din nan yana ammanawa yana natsar da zuciya akan kila yuwan shine yayi kuskure ba su ba to wa ma abafi idan kuma rawi ne mai rauni ya rawaito abin da ya saba ma wanda yake ingantacce ne to wanda yake ingantacce na sunan hadisin sa a yanzu al-ma'ruf saba wanda aka yi wanda na mai raunin sunan hadisin sa yanzu munkar wannan shine al-mahfuz da shadh da watan al-ma'ruf da munkar dan haka watan hadisi zai iya zama shadh ko tsakanin shadh da mahfuz a bangaren isnadi ne aka samu ko kuma a matani haka nan shi ma watan al-ma'ruf da munkar misalin hadisi shadh da mahfuz hadisin da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da Imam at-Tirmidhi suka rawaito shi daga adadi mutane da yawa sun rawaito shi daga Ibn Uyayna daga Amr ibn Dinar daga Ausaja daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas cewa wani mutum anna rajulan tuwfiya fi ahadi nabiyyi fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa lam yaja warisan illa maulan huwa ataqahu wani mutum yayi wafati a zamanin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bai bar wani magaji ba sai dai bararren bawan da shi ya enta shi to wannan kaga sai su suka rawaito shi marfu'i watan har zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Hammad ibn Salamata ko afwan Hammad ibn Zaid shi ya rawaito sai ya rawaito shi daga Amr ibn Dinar daga Ausaja amma bai ambaci sayyidina Abdullah ibn Abbas ba to kaga an samu bambanci an sami sabani a tsakanin su amma nan ta bangaren isnadi ne ma to Abu Hatim Ar-Razi yake cewa al-mahfuz hadisin da yake abin aiki a tsakanin wanda za a aiki da shi za a karbe shi za a aiki da shi tsakanin hadisan nan guda biyu shine hadisin Ibn Uyayna ba dan koyi ba saboda Hammad ibn Zaid yana cikin ma'abota siqa ne yana cikin ma'abota bab yana da hadda yana da komai to amma sayyidina Ibn Uyayna ta yafi shi sannan kuma gashi adadi mai yawa sune suka rawaito a wannan hadisin suka wassala hadisin suka rafa shi daga sayyidina Abdullah ibn Abbas zuwa ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama din sai zama malamai sun rinjaye da wannan hadisin na Ibn Uyaynata akan hadisin Hammad ibn Zaid to dan haka saboda yawan adadi sannan da aka fadi dan haka hadisi shazi afwan hadisi shazi na da mahfuz dukkan su riwaya ne na wanda yake siqa ne mai bab da komai in shi ya rawaito hadisin akan kansa shi kadai watan bai kano da wani ba damuwa za ka karba hadisin sa amma matsalan shi ne yayi karo da wanda ya fi shi inganci ko waɗanda suka fi shi ingancin nan ko dai a yawan dukkan su makabule ne amma sun fi shi tarayya sun yawaita shi kuma shi kadai ne ko kuma an yayi karo da wanda ya fi shi hadda sannan ar-raji tsakanin watan al-ma'ruf da munkar ar-raji shine al-ma'ruf idan ya zama sabanin da aka samu daya mai rauni ne sai ya saba ma wanda ya fi shi rauni to wanda ya fi raunin nan wa mai raunin afwan mai rauni ya saba ma wanda yake ingantacce ne to ingantaccen hadisin sa sunan shi ma'ruf wannan da ya saba din mai rauni sunan hadisin sa munkar munkar daga inkari ne abinda aka kore amma wajen malama hadisi suna nufin hadisin wanda yake mai rauni ne wanda ya saba ma ingantacce sannan kuma raunin sa wacan idan ya rawaito shi kadai la yuhtamal ba za a iya karban ma hadisin sa shi kadai ba ina ga in yazo yayi karo da wanda yake kuma ingantacce ne wallahu ta'ala a'la wa alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.